Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Nana Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo sauran abokanan aiki muke kawo muku wannan shirin. Yau Litinin 8 ga watan Yunin 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Mahmud da kanin labarai.
To Baballa, hukumomin Amurka sun ba waɗanda suka fita zanga-zangar yaki da wari launin fata shawara da su je su yi gwajin cutar COVID-19. Bayan sama da mako guda da suka kwashe suna yin tattaki tare da yin cuɗanya da juna. Yayin da shugaba Trump ya ce ya ba da umarnin a fara janye jami'an tsaro na musamman da aka jibge a birnin Washington domin kwantar da tarzoma da ta biyo bayan zanga-zangar. Sannan za a ji cewa wasu 'yan ciranin ƙasar Mali su kusan 200 da suka makale har na tsawon wata uku a Niger saboda rufe kan iyakoki da aka yi sanadiyar cutar COVID-19 sun koma gida.
Kanin labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu za ku ji cewa a Najeriya, kwararru akan harkar zamantakewar dan adam sun fara tofa albarkacin bakinsu kan binciken zargin cin hanci na kudaden tallafin cutar coronavirus da aka bayar.
Shugaba Muhammadu Buhari da farko ana gani yana da aniyar gyara kasar nan, to yanzu fa bayanai ko kuma alamu suna nuna cewa akwai gajiya matuƙa a matsayin tafiyar da ake a yanzu.
A jihar Barnan Najeriya kuwa, gwamnan jihar ya ziyarci 'yan gudun hijirar kasar da ke Kamaru. To ko me gwamnan ke cewa?
Mun samu koke-koke a gare ku, kuna son ku koma garin ku. Biiznillah za mu yi kokari insha Allah mu maida ku garin ku.
Haka kuma za ku ji cewa headquarter rundunar sojojin Najeriya ta kai wasu har-hara a jihohin Zamfara da Katsina. Muna tafa da ƙarin bayani, sannan kuma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarkila Hakim Gumal ya shirya kuma zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
To jama'a assalamu alaikum. Dubban masu zanga-zangar adawa da nuna wari launin fata a sassan duniya sun bazama a titunan biranen Roma, Berlin, London da kuma Paris. Yayin da wasu masu zanga-zangar sun harzuka ne sanadiyar mutuwar George Floyd, ba Amurkin nan dan asalin Afirka da ya mutu bayan da wani dan sanda ya danne wuyansa a birnin Minneapolis. Wasu a kasashen Turai sun yi boran ne domin an sosa musu inda ke musu kaikayi. Wato kan yadda ake fuskantar irin wannan matsala a nahiyar ta Turai. A birnin Roma, dubban masu zanga-zangar sanye da ababen rufe fuska sun dunguma a wani fitaccen dandali a jiya Lahadi, wanda wannan shine karan farko da aka fara gudanar da zanga-zangar adawa da wari launin fata a birnin. A London ma, dubban masu zanga-zangar ne suka bazama a titina, wasu kuma a kofar ofishin jikadancin Amurka, duk da cewa jagororin gangamin sun ce muradinsu shine su yaki da matsalar nuna wari launin fata a Burtaniya. To anan Amurka kuwa, ɗaruruwan masu zanga-zangar ne suka taru a kusa da fadar White House da ke nan birnin Washington, inda aka gudanar da gangami a rana ta 10 kan matsalar wari launin fata da kuma yadda 'yan sanda ke cin zalin jama'a, wani abu da ya kai ga mutuwar George Floyd. Da yawa daga cikin masu zanga-zangar sun yi tattakin ne a jiya Lahadi a gefen wani rukunin shagunan kasuwanci da aka wa lakabi da Black Lives Matter, wato rayukan baƙaƙen fata na da muhimmanci, wanda ba shi da nisa da fadar ta White House. Gabanin hakan dai, a jiya Lahadi, shugaba Trump ya shiga shafin Twitter ya ce, ganin yadda aka gudanar da zanga-zanga cikin lumana a ranar Asabar, ya ba da umarnin a fara janye jami'an tsaro na musamman 5,000 daga birnin na Washington, wanda aka jibge su domin kwantar da tarzoma da taso a makon da ya gabata. Sama da mutum 10,000 suka fita zanga-zangar lumana a ranar Asabar a birnin na Washington, yayin da a jiya Lahadi ba a ga wani abu da ya nuna alamun tashin hankali ba. To hukumomin Amurkan sun ba waɗanda suka fita zanga-zangar shawara da su je su yi gwajin cutar COVID-19 bayan sama da mako guda da suka kwashe suna yin tattaki tare da yin cuɗanya da juna. Gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya ce za su buɗe wasu sabbin cibiyoyin gwajin cutar guda 15, inda ya kira ga waɗanda suka shiga zanga-zanga da kada su ɗauki abin da wasa. Haka zalika hukumomi a biranen Atlanta, San Francisco da Seattle duk su ma sun yi makamancin wannan kira ga jama'ar da suka fita zanga-zangar su je su yi gwajin cutar ta coronavirus. A da yau Litinin ake sa ran sama da mutum 400,000 za su koma bakin aiki a New York, birnin da ya fi kowanne yawan jama'a a Amurka, wanda wannan shine zangon farko na maido da al'amuran yau da kullum a birnin. Haka zalika wannan zai zama karo na farko ga jama'a da za su dunguma zuwa tashoshin jiragen ƙasa cikin wata uku da aka kwashe ba a fita. sai dai dubban gidajen cin abinci da ke birnin za su ci gaba da kasancewa a rufe akalla zuwa ƙarshen wannan wata.
Muje sake dawowa da wasu ƙarin labaran. Za mu leka taskar rahotanninmu tun bayan da aka samu bullar cutar coronavirus a Najeriya ranar 27 ga watan Fabrairu ne wannan shekarar ne. Wasu 'yan ƙasa da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu ke mika gudunmuwarsu domin a yaƙi cutar. Har fadar shugaban ƙasa ta fito ta ce an samu kuɗi wuri na gugar wuri naira miliyan 776. Sai dai an fara samun korafe-korafe akan yadda ake aiwatarwa tare da kashe kudaden, abin da ya sa hukumar yaƙi da cin hanci ta ICPC ta ce za ta fara bincike akan lamarin, kamar yadda wakiliyar Madina Dauda ta aiko mana a wannan rahoton.
Wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun daraktan ayyuka na hukumar ICPC Akim Lawal ne ya bayyana cewar hukumar ICPC tana binciken zargin almundahana daga wasu ɓangarorin hukumomin gwamnati wajen rabon tallafi. Sauran sun haɗa da zargin rashawa wajen siyo kayan tallafin COVID-19, kuɗaɗen zirga-zirga da kuma kuɗaɗen da aka kashe wajen wayar da kawunan jama'a a game da cutar. A nan, Halima Baba Ahmed, wacce ita ce shugabar wata ƙungiya da ke haɗin gwiwa da hukumar ICPC wajen yin binciken, ta yi ƙara haske a lamarin.
Ana binciken yadda za a kashe kuɗin da yadda ake kashewa da yadda za a ci gaba da kashewa da kuma bincike akan abubuwan da aka bada na gudumawa a cikin waɗannan kuɗaɗen. Don kuma duk wani aikin da za a fara yi daga nan ne za a gano daga ina kuma za a ci gaba da yi. Don komai ake nema a yi binciken shi dole sai an gano yadda abin yake, sannan a san matakin da za a ɗauka akan in Allah ya yarda. Saboda haka ina kira ga al'umma don na san gaskiya akwai ƙorafi da yawa akan wannan kudaden da aka bada wannan COVID-19 management.
To sai dai ƙwararre a harkar zamantakewan dan adam Muhammad Ishaq Usman ya nazari akan wannan mataki da hukumar ICPC ta dauka, yana mai cewa
inda a tun farkon gwamnatin nan lokacin da suka zo ake waƙar yaƙi da cin hanci da rashawar, an tsaya an yaƙi cin hanci da rashawar. To koda a ce a gaba an tsinci kai a hali na annoba, ba na ganin cewa har yanayi zai kai a iya hasashen cewa za a yi ta'annuti da dukiyar jama'a ko kuma a yi zargin sata ko kuma wani abu da ya kama da haka. To amma duk abin da ya kawo batun kitso da kurkwata kamar da na faɗa tun baya, wato batu ne na cewa tun farko ana ganin ba a yi wa yaƙi da cin hanci rashawar wato fandisho tun farko ba. Abin da ya kamata mu duba a nan a matsayin 'yan ƙasa shi ne, wato mun kai wani matsayi da ya kamata yanzu mu zauna mu karatun tanusu, mu daina yaudara kanmu, mu daina gaya wa kanmu ƙarya. Najeriya ta shiga wani hali na halin haula'i a fuskoki daban-daban. Idan har shugaba Muhammadu Buhari da farko ana gani yana da aniyar gyara ƙasar nan, to yanzu fa bayanai ko kuma alamu suna nuna cewa akwai gajiyawa matuƙa a matsayin tafiyar da ake a yanzu.
Abin jira a gani shine irin tasirin da wannan bincike zai yi a yanayin annobar coronavirus dake hana yawan mu'amala a tsakanin al'ummar kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya.
Wakili na musamman da Amurka ta nada kan sasanta rikicin Afghanistan Zalmay Khalilzad ya gana da shugabannin Taliban a Qatar, inda suka yi bitar matsayin da aka cimma kan zaman lafiya tare da kungiyar mai tada kayar baya. Ana sa ran wannan yarjejeniya za ta kawo ƙarshen gumman shekarun da ƙasar ta kwashe tana fama da rikici, yayin da yake ƙarin haske kan wannan zama da aka yi a jiya Lahadi a birnin Doha. Kakakin kungiyar ta Taliban ya ce wakilin Amurka na musamman Khalilzad ya samu rakiyar General Scott Miller, wanda shine kwamandan dakarun Amurka a Afghanistan. Kakakin kungiyar ta Taliban a ofishin kungiyar da ke Doha, Suhail Shahin, ya wallafa a shafin Twitter cewa bangarorin biyu sun amince da a hanzarta sakin fursunoni sannan a fara sulhun cikin gida, baya ga wasu batutuwa da suka shafi abubuwan da aka amince cikin yarjejeniyar. A dai lokacin bukukuwan sallah karama ne Taliban da gwamnatin Afghanistan suka cimma wata yarjejeniyar tsagaita wuta wacce ta kare a ranar 26 ga watan Mayu. Sai dai tun bayan hakan kuma har-haren da ake kaiwa Afghanistan din sun kazanta, lamarin da ya sa makon da ya gabata dakarun Amurka suka kaddamar da wasu har-haren sama domin dakile waɗanda mayakan Taliban ke kaiwa akan dakarun Afghanistan. Dambun yanci ranin kasar Mali da suka makale hannu tsawon wata uku a Nijar saboda rufukan yakoki da aka yi sanadiyar cutar COVID-19 sun koma gida. A farkon makon nan ne hukumar da ke kula da yanci ranin ta duniya ta samu damar mayar da mutum 179 zuwa Mali, waɗanda aka ajiye su a wasu cibiyoyin hukumar da ke yamai da birnin Agadez a Nijar. Cikin makonni biyu da suka gabata, hukumar da ke sa ido kan masu ƙaura ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi nasarar mayar da wasu 'yanci ranar 43 zuwa Burkina Faso, sannan ta mayar da wasu 58 zuwa Jamhuriyar Benin. Ministan harkokin wajen India ya ce ƙasarsa da China za su cimma wata matsaya cikin lumana game da takaddamar kan iyaka da ta kaure a tsakaninsu. Ministan ya bayyana hakan ne a jiya Lahadi, kwana guda bayan da kwamandojin ƙasashen biyu suka yi wani zama domin samar da maslaha game da rikicin da suke yi da juna a yankin Himalaya wanda aka kwashe wata guda ana yi. A dai watan Mayun da ya gabata, jami'an ƙasashen biyu da ke sintiri a gabashin yankin da ake kira Ladakh mai muhimmanci ga ɓangarorin biyu suka samu saɓanin da ya kai ga aka yi fito na fito, yayin da jami'an India ke zargin takwarorinsu na China da shiga yankinsu tare da kafa tantuna. China ta musanta wannan zargi. Sai dai masu fashin baki na ganin duk da cewa ɓangarorin biyu sun yayyafa wa zuciyoyinsu ruwa, babu wata alama da ke nuna cewa za a sasanta wannan rikici a nan kusa-kusa. Lura da yadda ƙasashen biyu suka zuba dakarunsu da kayayyakin yaƙi a yankin da ake takaddama a kai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a wani sabon farmaki da sojojin Najeriya suka yi kirarin sun kaddamar a jihohin Zamfara da Katsinar ke arewa maso yammacin kasar akan yan bindiga da barayin shanu. Hedkwatar tsaron kasar ta ce jiragen yakin kasar sun hallaka da dama daga cikinsu. Ga rahoton da wakilin Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
To al'amarin nan fa ina mai gaya maka Mala Hassan, ya kai la haula wala quwwata illa billahi, saboda al'amarin jihar Zamfara abu ne wanda yake ya fara tun 2011 wannan matsala ta faru, har yanzu kullun ci gaba take yi ba raguwa take yi ba.
Ibrahim Ahmad Janyau kenan jagoran wata kungiya da ke rajin samar da zaman lafiya a jihar Zamfara ke kokawa bisa sabon halin kashe-kashe da jihar ta sake fadawa ciki. To sai dai kuma a daidai wannan lokacin da Zamfarawan ke kokawa, sojojin kasar su ma sun sake sabunta kai hare-hare ga 'yan ta'addan, kamar yadda Navy Commander Abdulsalam Sani na hedikwatar tsaron Najeriya ke shaida min.
Wato wannan hari an kai shi ne a jiya a garin Tsibiri da kuma manya na ƙaramar hukumar Zumi ta jihar Zamfara, inda rundunar sojan sama ta Operation Hadirin Daji, wato a ƙarƙashin Operation Accord wanda aka fara gudanarwa a nan yanki na jihar Katsina da Zamfara, suka samu nasarar kai wannan hari ma waɗannan ɗan fashi, kuma sun samu halaka da dama daga cikinsu. Wannan wato hari da aka kai shi ne na biyu, na baya-bayan nan ma shi ne wanda aka kai yau, kuma an samu halaka mutane da dama. Wannan yana ɗaya daga cikin wato sabon tsare-tsare da aka yi na wajen samar da bayanai na musamman daga mutane suke badawa da kuma wanda ake samowa. Wannan ya taimaka kwarai da gaske, kuma za a ci gaba da kai wannan farmaki. Kai kamar yadda ka sani cewa sabon Operation Accord wanda ake yi domin a ga cewa an cimma gurin wato fatattakan waɗannan wato satar shanu da kuma waɗannan 'yan fashi a wannan yanki na jihar Katsina da jihar Zamfara, za a ci gaba da yin haka din.
Ibrahim Janyau da suke fafutukar samar da zaman lafiya a jihar ta Zamfara ya ce lallai kam a yanzu suna ganin kwazo irin da sojojin.
Abu ne wanda muka ji daɗin sa saboda akwai rahotanni da yawa a wannan yanki na arewa ta Zamfara, akwai abubuwa da ke ta faruwa yankin Zurmi, gabacin Zurmi, abinda ya zo har yammacin Zurmi ya shiga cikin birnin Magaji da kuma Shinkafi local government. Gaskiya bisa rahotanni da yawa da mutanen da ke yankin sun ce an dan samu saukin saboda sojoji sun zo sun yi aman wuta a wajajen da suke, kuma an samu nasarori waɗanda an kashe da yawa cikin waɗannan 'yan ta'adda da suka addabi al'umma, kuma an wace tsansanin su.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan sabon hoɓɓasa na dakarun ƙasar zai kai ga samar da zaman lafiya a jihar ta Zamfara da ma makwabtanta. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tagaida Hassan Maina Kaina. To har yanzu dai muna Najeriya, gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulum ya ziyarci wasu 'yan Najeriya da yanzu haka suke samun mafaka a ƙasar Kamaru sakamakon har-haren 'yan Boko Haram da ya raba su da mahallansu. Daga Maiduguri ga Haruna Daudabi da ƙarin bayani kan yadda ziyarar ta kaya.
Waɗannan mutane da zakan ke tsugunne a garin Kirawa na ƙasar Kamaru sun yi tsallako ne zuwa Kirawa na ƙasar Najeriya don jin jawabin gwamnan wanda mai alƙawarta musu cewa sun zo ne don ganin irin halin da suke ciki da kuma yadda za su kawo musu taimakon kayayyakin abinci da sake gina garuruwansu.
Muna so ne mu ba ku hakuri, ya wahala. Allah ya ba ku hakuri. Wannan abin da ya same mu daga Allah yake. Shi Allah ya kaddara abu ba wanda zai ce a'a. Ma akaba min musibatin illa bi'znillah. Ba zai yi wani ya shiga wani matsala ba illa da sanin Allah. Amma daga farko abin da nake son gaya muku, jama'a ku yi ladabi a kasan mutane. Ku yi hakuri, gaban nan yana kusa ku koma garinku. Mun samu koke-koke a gari ku gare ku kuna so ku koma garinku. Bi'znillah za mu yi kokari insha Allah mu maida ku garinku. Dole ne kawowa mutane cikin Kirawa, dole soja sai sun ba mu izini. Za mu yi kokari mu tabbatar cewa duk abin da sojoji suke nema mu ba su sai a kawo mutane ku zanna cikin Kirawa. Ku samu ku je ku yi nomanku, ku samu ku je ku yi kiwonku, ku tashi da daddare ku yi roƙon Allah masifa na kazanwa na Allah ya yi mana shi.
To kowane hali 'yan Najeriya ke ciki ne da yanzu haka ke samun mafaka a ƙasar Kamaru, ga dai abinda wasu suke cewa.
Ba mutum Najeriya ne, sunana Ali Musa. To abinda zan ga gwamna, na gode mishi kwarai da gaskiya. Allah kara mishi zama. To kuma abinda muna fata, shekaranmu diyawa a ƙasar Kamaru, muna so mu je gidanmu. Zamanin wannan akwai matsala. Yara suna ta memu mana, kullum mana ta kashe mu kuma akwai wahala.
Sunana Aisha ne. Amma muna dubamari wahala kullum muna zuwa gurin mu abin da mutane gajeji ne ba za mu samu gona noma ba ai mana kokori godiya dukkan mu muna godiya leko aka mana soja mu koma gidan mu gashi a jeriya ba kokori duka daki mu ya rushe za mu koma gidan abun kwanciyar mu abincin mu babu mu ma muna gidan mutum mu yanzu muna biya haya.
Wannan ziyara da ya shine karo na farko da gwamnati ta kai ga dubban waɗannan mutane da har yanzu ke ci gaba da samun mafaka. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daudabi, wannan shirin na zuwa muku daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,341 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Rashin kyautata wa mutanen da suka sadaukar da rayukansu domin kare ƙasarsu da al'ummominta abu ne da cikin sauƙi ka iya haddasa rashin kwanciyar hankali, cin hanci da rashawa da ma uwa uba, rashin mutunta doka da oda. A duk kasashen da suka ci gaba, aikin 'yan sanda aiki ne da ake ɗauka muhimmi wajen tafiyar da al'amuran yau da kullum. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Kula da jami'an 'yan sanda musamman a ƙasa irin Najeriya abu ne da ya zama wajibi idan har ana son samar da zaman lafiya tare da kawar da cin hanci da rashawa da kuma tabbatar da cewa ana bin doka da oda. Tun lokacin da shirin ciki da gaskiya ya samu ƙorafe-ƙorafen jami'an 'yan sandan Najeriya waɗanda suka har azumin da suke aiki yanzu da kuma waɗanda suka riga suka yi ritaya. Wannan shiri ke bin masu ruwa da tsaki a harkar 'yan sandan Najeriya domin neman hanyar samar da sauyi. A makon da ya gabata ne muka kawo muku shugaban kwamitin 'yan sanda na Majalisar Wakilan Najeriya, Honorable Usman Bello Kumu, wanda ya tabbatar da ƙorafe-ƙorafen da ake yi tare da bayyana wasu hanyoyi da suke ɗauka don samar da sauyi. A yau kuma mun tuntuɓi takwaran aikin Kumu, wato shugaban kwamitin fansho na Majalisar Wakilan Najeriya, Honorable Kabir Alhassan Rurum, inda muka fara tambayarsa ta wace hanya za a iya shawo kan matsalar fanshin 'yan sanda.
To alhamdulillah, na farko dai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala babban al'amarin da ya kamata a fuskanta wajen gyara wannan muhimmin bangare na 'yan sanda, musamman haƙƙinsu na fensho, su ne gyaran dokar da ta kafa wannan tsari, duba da yadda al'amuran suke kasancewa. Saboda idan ka duba, da sojoji suna fama da irin wannan matsaloli, amma yanzu kusan gaskiya matsalolinsu sun ragu sosai sosai, kusan za a ce in ba a ce ɗari ba su ɗari ba. Yanzu dai da wahala ka ji soja ina kuka akan magana fansho sakamakon tsari da aka yi da dai ta hukumar sojoji ita ce ka cokan duka da alhakin gudanar da sha'anin fansho ɗin mutanenta gabaki ɗaya. Irin wannan tsarin ya kamata, dama ko muna tunanin yadda za mu kullo wa al'amura ɗin mu ga an gyara wannan doka, wacce ita ma za a zo a ba da tsarin da zai kasance hukumar ɗan sanda ta kafa ɓangaren fansho naka na kanta, wanda za su dinga gudanar da aikin nan kamar yadda muke da su a sauran sassan ma'aikatan gwamnati, kamar DSS sun suka da akwai DSS pension, akwai Army pension, akwai pension na ɓangaren DIA su ma Defense Intelligence Agency da kuma NIA National Intelligence Agency. Dukkanin waɗannan sassa na masu farin kaya da kuma masu ɗamara su suke gudanar da harkarsu da kansu, wani department ne suke yi da yake kula da wannan aiki sakamakon ƙarfi da doka ta ba su. To ina ganin gaskiya matuƙa an bani tsarin aka ba hukumomin 'yan sanda, musamman waɗanda suke ritaya, za su gaba da shiga cikin damuwa, domin ina da can duk ɗan sanda da ya ritaya daga 2018 zuwa yau, ina ganin har yanzu ba wanda aka biya shi haƙƙinsa saboda irin matsaloli da kuma yadda al'amura suke lalacewa. Wannan haifar da cewa ɗaya daga cikin dalilan da ya sa kwanaki a majalisar ƙasa muka gabatar da ƙuduri na a tabbatar da cewa an yi duba kashokan akan dukkan abubuwan da suke shafa a wannan ɓangare na fensho, wanda mun kira taro na public hearing, wato taron gangamin al'umma, kowa ya yi faɗi irin abin da yake ganin yana damunsa a ɓangaren da yake. To wannan a kansa muke Allah cikin ikonsa mun kusan gama kenan, aka shiga wannan ibtila'i na COVID-19 wanda ya wajen wata uku ana cikin wannan matsala. Ita ce ta haifar ba don haka ba, da tun tsare-tsaren mu ya bayyana, da tun an bi sakamakon wannan bincike da kuma wannan aiki da kwamati nawa yake yi domin a ga an sauƙaƙa al'amuran fansho gabaki ɗaya, ba ma kawai na 'yan sanda ba, na kowane sassa, domin mun gayyaci dukkanin masu ruwa da tsaki sun zo sun ba da tabbashi da kuma albarkacin bakinsu, su ma ko mutanen da suke hada-hada da kuɗaɗen 'yan fansho mun gayyace su, wanda a wannan lokaci waɗansu sun samu halatta, wasu ba samu halatta ba, shi ne muka ittifaƙin da a fata gayyakansu domin a tabbatar da cewa kowa an tabbatar da gaskiyar lamari akan abin da yake faruwa. Amma Allah cikin ikonsa ya jarumci duniya da wannan ciwo na COVID-19, shi ne ya haifar da matsala wadda har yanzu al'amura ba su daidai ba. To wannan shi ya haifar mana, amma da zarar al'amura sun kankama kuma an ci gaba da zirga-zirga da harkokin Allah yadda, kwamati na da 'yan kwamati na a shirye muke mu tabbatar da cewa an gyara an yi abubuwan da ya kamata, ko majalisar tarayya ƙarƙashin shugabanmu ta yi ba gagar nila a shirye take ta kawo dukkan wani irin tsari wanda zai tabbatar da cewa al'umma ana biyan su haƙƙinsu a lokacin da ya kamata a ce an biya su bayan sun bar aiki.
Yawwa,
to wannan shi ne abin da yake gudana yanzu.
Kabiru, a tashi abinda za mu duba, kusan farkon amsa wannan tambayar ta nuna kamar 'yan sanda ba su da takamaimiyar hukuma da suke kula da harkokin pension su ba kamar sauran hukumomi da kalisa fa abokan aikin su ba da suka hada da DIA ko su DSS da sojoji da sauransu. Me kake nufi da wannan? Don a hirarraki da muka yi da su kamar sun nuna akwai wasu hukumomi da suke ba da pension din, amma suna korafin cewa abun baya tafiya daidai ne.
Ai, akwai ai, shi ne muke gaya maka. Yanzu misali idan ka ga ɓangaren sojoji, na zanzanar ne guda yake kula da wannan harka. Idan ka ga duk sassanin da ka sani na farin kaya da kuma na masu kaci, za ka tarar sabin ofisa ne wanda aka ɗora masa amana alhakin kula da wannan sassa. Amma ɓangaren aikin fensho na 'yan sanda za ka ga al'amuran ba haka suke ba. To wannan nake ganin shi ne abubuwan da ya kamata a duba, domin yanzu haka ma akwai waɗanda suka kawo koke ko petition ko ƙara a kan irin abubuwan da yake faruwa a wannan ɓangare, wanda wannan shi ne nake ganin lallai shi ne babban al'amarin da ya kamata a duba. kuma da kowanne bangaren jami'an tsaro aka ba su damar haƙin ko suke cin gashin kansu akan wani al'amura su ma ina ganin lalle suna da haƙin ɗan sanda na ƙasar nan duba da irin balahira da kuma sadaukar da rayuwarsu da suke yi wajen kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ya zama wajibi su ma a ba su dukkan wani haɗin kai da goyon baya wadda kuma kwamiti na a shirye yake za mu biye da za mu ga cewa Allah ya da mun fitar da su daga cikin wannan ƙangi da suke ciki da izinin Allah.
Wato ma'ana za a iya ƙoƙari a ga cewa an kafa hukumar da watakila wani tsohon jami'in 'yan sanda su ma zai samu ya jagorance ta don saboda wato abin da ya shafi ka za ka fi mai da hankali a kai irin wannan tsari kike nufi?
Wannan tsari shi ne ke nufi ba wai tsohon wanda irin ta ba a ma'aikaci a ai department ake bangaren sashi ake yi guda na kula da al'amuran fansho na wannan a bangare idan a bangaren sojoji ne akwai military pension board to wannan shi ma shi ne ke ganin a iya tunani na hali da za a fa zama mafi sauki da ma an ce mai ɗaki shi sai mai ike masa yayye idan aka samu wannan dama ina ganin cewa in Allah da matsala za ta kusan zuwa ƙarshe kuma kamar yadda na gaya maka muna duban yadda za a tsara dukkanin al'amuran da ya shafi wannan bangare na maganar pension domin matsalolin jirgin suke kowane bangare ka ɗauko akwai matsaloli irin nasu akwai bangarori daban-daban amma tun da magana ake kan maganar fansho na 'yan sanda shi ne ke gaya maka a iya fahimta ta a matsayin shugaban wannan bangare akwai babban aiki akwai aikin da ya kamata da mu da hukumomin 'yan sanda na yanzu musamman shi mai girma state general na 'yan sanda don da ya zama wajibi mu haɗa ƙarfi da ƙarfe guri ɗaya a yi tunanin hanyar da za a bi a ga cewa an fitar da su daga cikin wannan yanayi da suke ciki.
Shugaban kwamitin fansho na Majalisar Wakilan Najeriya kenan Honorable Kabir Alhassan Rum. Idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar. To yanzu a madadin Nasir Adam Elikaya wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku. Ni Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
Tagai da Sarfilu to yanzu kuma ga labarai a takaice.
Dabban masu zanga-zangar adawa da nuna wariyar launin fata a sassan duniya sun bazama a titunan biranen Roma, Berlin, London da kuma Paris. Yayin da wasu masu zanga-zangar sun harzuka ne sanadiyar mutuwar George Floyd, ba Amurkin nan dan asalin Afirka da ya mutu bayan da wani dan sanda ya danne wuyansa a birnin Minneapolis. Wasu a kasashen Turai sun yi boran ne domin an sosa musu inda ke musu kaikayi. Wato kan yadda ake fuskantar irin wannan matsala a nahiyar ta Turai. To a nan Amurka kuwa ɗaruruwan masu zanga-zangar ne suka taru a kusa da fadar White House da ke nan birnin Washington inda aka gudanar da gangami a rana ta 10 kan matsalar wariyar launin fata da kuma yadda 'yan sanda ke cin zalin jama'a wani abu da ya kai ga mutuwar George Floyd. To hukumomin Amurkan sun ba waɗanda suka fita zanga-zangar shawara da su je su yi gwajin cutar COVID-19 bayan sama da mako guda da suka kwashe suna yin tattaki tare da yin cuɗanya da juna. Gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya ce za su buɗe wasu sabbin cibiyoyin gwajin cutar guda 15 inda ya kira ga waɗanda suka shiga zanga-zanga da kada su ɗauki abin da wasa. Dimbin 'yan jiranin ƙasar Mali da suka makale har na tsawon wata uku a Nijar saboda rufukan iyakoki da aka yi sanadiyar cutar COVID-19 sun koma gida. A farkon makon nan ne hukumar da ke kula da 'yan jiran ta duniya ta samu damar mayar da mutum 179 zuwa Mali. Waɗanda aka ajiye su a wasu cibiyoyin hukumar da ke yamai da birnin Agadez a Nijar.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokanan aikin mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin wanda zai zo muku daga ofishinmu na Abuja Najeriya. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Tubahira Jiyudine wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau ni Muhammad Hafiz Baballa da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kasance da muryar Amurka in an jima kaɗan da hantsi da misalin ƙarfe 8 na safiyan nan. Assalamu alaikum.